Rahotanni daga jihar Talabiri sun yi nuni da cewa tun daga wajejen karfe 6 na yammaci har izuwa cikin daren Talata wayewar jihar Laraba ne wasu mutane dauke da bindigogi suka afkawa fararen kula a ƙauyuka da dama na da'irorin Desa da Maihanna. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 31 a cewar wasu majiyoyi. Wani mazaunin yankin da ba za mu ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro ya bayyana damuwa akan abubuwan da ke faruwa yan kwanakin nan, yana mai kiran hukumomi su dubi abin da idan basira, sannan ya buƙaci al'umma ta ba jami'an tsaro haɗin kai a ƙoƙarin neman bakin zaren rikicin ta'addancin da ke ƙara ta'azzara.
Tun da Talabiri bai ka faɗa muku ba, sai duk babu ƙasar da kada wani mugun bala'i na kashe-kashe kau ƙasar Talabiri. Yanzu su mutanen Talabiri abin da suka roƙo a ƙarfafa masu jawonmu a ba su kayan aiki su yi ƙoƙari su kula da waɗannan 'yan ta'adda. Tun da mutane sun talauta, mutane sun yi jijiki, mutane sun bar ƙasashensu kai dai da harka da kamata. Al'umma su ne su kamata su kama masu jawa. Soja shi ya san ƙasa, shi ya san inda 'yan ta'adda yake. Ya kamata mu yi musu tanyo, mu ba su gurgudo, mu yi ba su ilimi da wanda mun ka sani, tun da su ma suna da nasu ilimi na tsaron ƙasa. Amma duk da haka nan ɗan ƙasa in ya yi magana shi ya san inda ke mishi ciwo.
A cigaban aika-aikar da suka kaddamar 'yan bindigar waɗanda ake kyautatan mayakan ƙungiyar reshen IS ne sun kai farmaki a ƙauyukan karkarar Anzuru waɗanda suka haɗa da Sarakwara da Tiem da Fariye da Bisakire da Bangutande da Rigar Bibiyargu, inda suka kore ƙananan bisashe 555 da shanu 201. To amma ba a yi asarar rai ko guda ba a cewar wata majiyar ta daban. Lalacewar al'amuran tsaro na daga cikin dalilan da sojoji suka ce sun dogara da su wajen kifar da gwamnatin Mohamed Bazoum. Shugaban kungiyar agashi ta Action for Humanity Zerbin Abbas na mai tunatar da sojojin juyin mulkin alwashin da suka sha kan wannan matsala. Ya ce wannan manuniya ce ga CNSP. Lokacin da suka ayyana matsalar tsaro a jihar Talabiri da sauran jihohi ita ce hujjar da suka fake da ita, mun yi jiran samun wani sakamako na zahiri. Ko da yake har yanzu ba a makara ba, to amma mun yi zaton samun wani sauyi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. A gaskiya alamu na nunin har yanzu ana gidan jiya. Muna fatan abubuwa za su canza don ganin zaman lafiya ya dawo a Nijar da ma yankin Sahel. Kawo yanzu hukumomin tsaron ƙasa ba su yi bayani ba dangane da waɗannan sabbin hare-hare, haka kuma yunkurin jin ta bakin hukumomi a ƙananan hukumomin da abin ya shafa ya citura saboda wasu dalilai masu nasaba da tsarin aiki, in ji su. Kafin waɗannan hare-hare da suka yi sanadin hallaka fararen kula, ma'aikatar tsaron ƙasar Nijar ta sanar da rasuwar wasu sojoji 17 a ƙauyen Kutugu kusa da iyakar ƙasar da Burkina Faso a wani harin kwanton ɓauna da 'yan ta'adda suka kitsa a ranar Talata 15 ga watan Agustan 2023. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.